الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باهرين، والسلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da ɗaya ne ga wata ko biyu. Talatin? Ɗaya ga watan biyu, wato watan safar kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kuma ya dace da yammaci dai na 26 kenan, wato ga watan 5 shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Yau za mu tashi inda malam ke cewa al-qira'atu fi sunnati al-maghrib. Al-qira'atu fi sunnati al-maghrib wa amma sunnatu al-maghrib al-ba'diyya fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwallahu ahad. Wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yi a cikin nafila da ake yi bayan sallar magriba. Wa amma sunnatul maghrib alba'diyya, mali ce amma sunna da ake yi ta raka'o'i guda biyu bayan sallar magriba. Fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Annabi ya kasance yana karanta Fatiha da qul ya a raka'an farko, da Fatiha da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu. Wannan shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wal Maqdisi wan Nasa'i wa Ibn Nasr wa Tabarani. Da haka wannan shine abin da ake karantawa a nafilin nan da ake na bayan sallar magriba raka'a biyu. Salatul Isha'i. Kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi raka'atayn al-ulayayn من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى. فأبند النبي كي نكرت وأصلى في شيء. Kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi raka'atayn al-ulayayn. Annabi ya kasance yana karantawa a raka'o'i biyun farko na sallar isha. Min wasatil mufassal, yana karanta awsaful mufassal. Al-mufassal kuma shine kamar yadda muka faɗa daga suratul qaf har zuwa ƙarshen suratul nas. To ana kasa shi gida uku: akwai siwalul mufassal, akwai awsaful mufassal, akwai qisarul mufassal. Qiwadul mufassal tun daga farkon suratul qaf har zuwa ƙarshen suratul mursalat. Awsaful mufassal tun daga farkon suratul amma yasaalun har zuwa ƙarshen lam yakunil ladina kafar, kamar yadda wasu malaman suka faɗa. Qisarul mufassal tun daga idza zulzilatil ardu har zuwa ƙarshen suratul nas. Wannan a ɗaya daga cikin ra'ayoyin malamai kenan. Akwai waɗansu batutuwan da suka shafi wanda ba wannan ba wajen fayyace mana ina ne siwalul mufassal ko awsaful mufassal ko al-qisarul mufassal. Sai dai abun sani dai surorin da ake kira al-mufassal daga farkon suratul qaf zuwa ƙarshen suratul nas. To sai aka zaɓi gida uku masu tsawonsu tsakatsakiyansu gajerunsu, kamar yadda bayani ya gabata. Annabi ya kasance idan ya tashi karatun sallar isha'i raka'o'i biyun farko bayan Fatiha yana karanta awsaful mufassal, shine kamar daga suratul amma zuwa ƙarshen lam yakul, sai ya zaɓa surori guda biyu anan ya karanta raka'a farko wata sura, raka'a farko kuma raka'a ta biyu kuma wata sura. Kun gane ku? Fa kana taratan yaqra'u bish-shamsi wa duhaha, da haka wani lokacin sai ya karanta wash-shamsi wa duhaha wa ashbahiha da makamantanta, wa ashbahiha da makamantanta min as-suwar cikin surori. Wato kenan kamar ce wa shamsu wa duhaha da wal layli idha yasri, ko wa shamsi la tusmu bi hadha al-balad, ko da wal fajri, ko makamantan haka. a rakawo'i guda biyu na sallar isha. Wataratan bi idhas sama'u shaqqat, wani lokacin yakan karanta idhas sama'u shaqqat wa kana yasjudu biha, kuma idan ya karanta idhas sama'u shaqqat yana yin sujudu tilawa a cikinta. Wato wannan shine babban dalili bisa ga cewa idhas sama'u shaqqat akwai sujudu tilawa a cikinta. Wajen wa idza quri'a alayhim alqur'anu la yasjudun. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون وترى أهادا تفيا النبي ياكرا والتين والزيتون في الركعة الأولى أركع فرقو تكن صلى الإيشاء. وانا حديث إمام أحمد إمام البخاري لإمام مسلم لإمام النسائي في السر ويسوس كما روان ديجا باشوش جماحة. ونهاء إطالة القراءة فيها, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana tsawaita karatu cikin sallar isha. Wa zalika hina salla Mu'adh ibn Jabal li ashabihi al-isha fa tawwala alaihim fa antarafa rajulun min al-ansar fa salla fa akhbira Mu'adh anhu fa qala innahu munafiq. Wa lamma balagha zalika ar-rajula dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضهاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Annabi ya hana tsawaita karatu a cikin isha'i. Wadhalika, wannan hanin na annabi din ya zo ne shine sallah Mu'adh ibn Jabal li ashabi al-isha, yayin da Mu'adh ibn Jabal yaje yayi wa mutanen sa sallar isha'i. Fa tawwala alayhi, sai ya tsawaita musu karatu. Fa antarafa rajulun min al-ansar, sai wani mutum cikin mutanen Madina ya fice daga masallaci, ya fita daga cikin tsawo da yayi karatu yayi yawa. In kuma yana da bukatunsa sai ya janye daga bin liman, fa salla, ya je ya sallata shi kadai sai ya tafi. Wato wannan na nuna idan limami ya tsawaita da yawa kana da bukatu ka iya janyewa ka fito, idan ya tafi ke sallata sai kadai ke tafi. Fa ukhbira Mu'adh anhu, sai aka bai Mu'adh ibn Jabal labari game da abin da wannan mutum yi. فقال انه منافق, سي معاذ في لله ولا منافق ان بن منافق هو هيك في واحد من يوم وصل يعني الله يجي لله ولا منافق في منافق يا كان فهمت معاذ. ولما برج ذلك الرجل يا عند الابار من يجي ده ولا مجوم وده ابو يزيد ده منافق, دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له ده بتي تقولين النبي, فاخبره ما قال معاذ يا بعد الابار ابن معاذ yace ga abinda dai ga kuma abinda Mu'adh ya faɗa. Fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi yace da Mu'adh, a turidu an takuna fattanan ya Mu'adh, shin kana so ka fitu mutane da ya ce Mu'adh? Wato wannan na nuna abinda Mu'adh ya annabi bai goyi bayan sa sallallahu alaihi wa sallam. Idza amamta an-nas, annabi ce idan kai wa mutane liman, idan ka tafi wa mutane liman, fakara bi shamsi wa duha, inda sallar isha ne me zana karanta wa shamsi wa duha ha, wa tabbi isma rabbika al-ala wa qra bi ismi rabbik wal layli idha yaghsha. Annabi yana masa ga wannan surorin ka iya karanta dai daga cikin ko wannan ko wannan ko wannan ko wannan ba sai kai dogon karatu da zaka wahalce su. Fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wa dhul-haja, yace domin wadanda ke salla bayanka akwai al-kabir dattijo wanda ya manyanta, والضعيف اقوم يروني كما مر لافيا كن وذو الحاجه اقوم ابو تبكاتا ودن saboda haka sai ka kiyaye haƙƙin su. Wannan shine hujja kan cewa annabi ya hana tsawaita karatu a cikin sallar isha'i, kuma ba mu samfarin irin abin da zamu karanta a cikin sallar isha'i. Wadannan surori da aka ambata ko karatun da yake kwatankwacin su wajen tsawo ko da ba su dubba, kun fahimta da kyau. Salatul layli, matashin magana ta gaba sallan dare, a wani irin salo annabi yake yin karatu a cikin qiyamul layl, bayyanawa yake yi ko karantawa yake yi, gajeren karatu yake yi ko dogo. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra yakthuru al qira'ata fiha ko kace yakthuru al qira'ata fiha daratan wa yuzilaha ahyanan wa yubaligu fi talaqiha ahyanan ukhra. Ya kalan da annabi ke yin karatu a cikin sallar da idan zaka yi qiyamul layl. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam rubbama jahara bil qira'ati fiha, annabi ya kasance yato da dama yana bayyana karatu a cikin qiyamul layl, sallar qiyamul layl ko tarawihi ko tahajjud nafila dai ta dare, wani lokacin annabi yato da dama yakan bayyana karatu. Wa rubbama asarra, wani lokacin kuma yakan yi asarrance, da haka idan ka bayyana yayi, idan kai asarrance duk yayi, annabi yayi kowanne cikin wannan. To hadisi ne da Imam An-Nasa'i ya rawaito shi sanadin sahihin. يكثر القراءة فيها. النبي هنا زجر كفرته أتكون ثلاث الليل. أتكون قيام الليل. تارة ونلوكة. ويطيلها أحيانا. أمامه في يوم تكون تكون يكون سوى يتاوى. هذا بسي تارة وسوى عزيني ثلاثين فضوى. أحيانا يأخذ تارة يوم فضوى. لما أحيانا جميعين تارة كما أبوني تكون. Daidai kullum suka annabi ya yi gajeren karatu a qiyamul layl, kila saboda gajiya, kila saboda karsaki, kila saboda rashin lafiya, za a yi qiyamul layl amma sai ya karatu gajere saboda wani uzuri. Wa yutiluha ahyana, a waɗansu lokuta kuma annabi ya tsawaita karatu. Wa yubaligu fi ifadatiha ahyanan ukhra, waɗansu lokutan ma annabi na zurfafawa wajen tsawaitawa ma har tana yin yawa a qiyamul layl. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رب الله بن مسعود يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ونبري ما يصلى في قيام الليل فارد النبي فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. النبي بيقول سيباع سيئة لك أنفرقه حتى الله كرس إني ممونا أيدي. قيل ya ta ce da Abdullahi dan Mas'ud, wa ma hamamta bihi, me ka kusan yi na mummunan aikin da kake? Kala hamamtu an aq'uda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kace saura kiran in zauna in kyale annabi, na gaji shi kuma har yanzu bai rukuyi ba, raka an farko ba. To ga Abdullahi dan Mas'ud, to ko musamman idan ka san siffar Abdullahi dan Mas'ud din, tunda shi dai ba kato bane mai jiki ballan sana ka ce kila nauyin jiki ne, siririn mutum ne wanda baya da nauyi, amma tare da haka ya gaji kuma ga ji annabi bai kuma yi ruku'i ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuta, wannan hujja ne bisa cewa annabi na tsawaitawa a cikin sallar dare, sannan kuma ya halatta ya tsawaita ko da akwai mamu tare ne, dan sallar dare ba dole bace, idan mamu ya ji ya gaji ba dole bane sai ya bude mamu. Idan an yi ruku'a bi bace aka ji an karanta sai bai sallama ya je ya kwance sai ya barci. Amma ba zai ce ba liman tunda muna da yawa a cikin mako masarauni rage karatu, sai da su su tafi su kyale liman da sauran gwarazan a yi sai, amma kawai ba za su zo ba dan su masarauni da su ce annabi ya ce wa Zulhaja, sai a ce sallan farilla ce faɗa ka, amma sallan dare ba wani maganan Zulhaja. Zulhaja waliyan sarif waliyan zuhab wai turkan nan, an fahimta ku? Wato falala wajen sallan dare ana son tsayuwa ta yawa, shine abinda Ibnu Taymiyya yake, dan haka ne ma Allah da zai maganan sallan dare sai kawo maganan tsayuwa, bai yi maganan sujada ba, dan kar kai bukata mati yawan sujada ake bukata, an fi bukatan yawan tsayuwa sama da yawan sujada. Idan aka samu wani ya adadin raka'a 30 ko 40 a sallan dare, wani ya zo ya adadin raka'o'i 11 nan amma yayi dogon karatu, mai wancan raka'a 30 kila ya karanta izu 2, mai wannan mai raka'a 10 kila ya karanta 2.5 ko ya karanta izu 3, to wannan mai karanta 10 din ya kuma lalata sama da wancan mai yawa da kawo. Dan Allah ya ce ya ayyuhal muzammil qumil layla fa abbara bil qiyam, sai Allah ya kawo labarin al qiyam, wannan qiyam din kenan na bukatun ya zama tsawo a cikin sa kuma za a samu karatu kenan. Ina ba da kun fahimta? وقال حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان يكتوى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لا يصلى تعدى النبي أو ندري فافتتح البقرة جاء النبي فاروك لكودة فاركو سورة البقرة فقلت يركع عند المئة لنبي ميوى زي ركوي إذن يذكر كان آية تتجي ثم مضى سيئا النبي يزرتي تقبى فقلت يصلي بها في ركعتين سنتي نيوى تكفى بقرة جنازيو يركع جيد إتا فمضى سيئا النبي يتقبى فقلت يركع بها سنتي توميوى لأني ذاك سنصف البقرة يتوان زوجك ركعا فالكل كنزائش كتبيو ثم افتتح النساء يتي سيئا النبي نكفى بقرة فيه كسورة النساء فقرأها يكرن تيتا ثم افتتها آل عمران فان يبود آل عمران فقرأها يكرن تيتا تدفع وانا لبما مجبا يكرأ مترسلا ينا كرتو أهنكلي أهنكلي دكي دكي باب جبا يكرأ مترسلا كراء نفسها أهنكلي أهنكلي هكا اكيد فيها إذا مر بآية فيها تسبيح صفحة idan ya zo kan wata aya da aka yi maganar tasbihi sai ya dafata sai ya yi tasbihi din wa idza marra bi su'alin fa'ala idan ya zo wata aya da aka ce ku roki gafara was'alullaha min fadlihi sai ya dafata yace allahumma inna nas'aluka min fadlikal azim da roki falala din wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada idan ya zo kan wata aya da kace ku nemi tsari sai ya dakata sai ya nemi tsari din sannan kuma a ci gaba da kira'a wannan ma wata sunnar ce mai zaman kanta a kiyamun laili wanda galibin limaman da ake tahajjudi an kaurace mata da an zo ayat da take ta roki gafara sai neman ya dakata sai ya daga hannu ya roki gafara kuma kowa mun kuma kowa roki gafara ki da kanta idan zo inda ake ce ku roki kaza sai kuma ya dakata ya roki wannan idan an zo kaza sai ya kaza kamar da ya bayyana ta tuna shi sun maraka a sannan na zai rukuki bayan ya karanta albakara annisa ali umrat wanda wannan ke nuna cewa a ce ba lallai ba ne masu karanta surori a jere abinda ake bukata dai kowace sura ka bi ayoyinta a jere amma yanzu ga dama cikin karatu ka iya karanta Ali Imran daga baya ka koma ka yi Bakara ka zo ka yi Ma'ida daga baya ka koma ka yi Nisa ka kai dai ka yi gaba an gane ko dan ga annabi ya yi suratul Bakara a yi mukun shiga Ali Imran sai ya mai sai ya shiga suratul Nisa sannan kuma ya dawo ya karanta suratul Ali Imran daga baya to da suratul Bakara da suratul Ali Imran da suratul Nisa idan ko ka hada wato kana da izini kenan har goma sha ta har goma da wani abu izini goma da rabi a cikin raka'a daya wanda sallan nan da ake ta dare wannan ita ce wanda ake nuna wa a Makka sit life din nan sallan kwana biyar kenan karatun da ake a kwana biyar na kiyamun lailin da mutanen mu suke ganin ya musu tsawo shi annabi ya raka'a daya sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ba mamaki don kasa ta tafin barke kamar yadda hadisi ya tabbata da haka ba mamaki don kasa ta hattarin suna faso daga baya saboda kawai sabon kiyamun laili wani soja kake da shi wanda yake da training din da zai haka sai wanda ya training a makaranta nan ne amma ba a zanguza ko zariya ko ina ne wanda da ya training a makaranta nan ne zai yi wannan tsayuwa sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan shine babban hujja bisa ga cewa a haka ko dan kudu sai suka fito suna inkarin tahajjudi ko kiyamun laili na farko kenan kuma suna inkarin yin sa cikin jam'i na biyu kenan kuma suna inkarin dogon karatu da ake duk waɗannan hadisan guda biyu sun ragargaza su gaba ga ji annabi ya yi biki da Abdullahi ibn Mas'ud wai suka ce wani za ka yi kai dogon karatu sai kai kaɗai amma in za ka yi kaza kaza ka yi kaza sai dai ka yi gajeren karatu da jama'a don me za ka wala da jama'a hana mutanen unguwa barci in ma ba ana kuma ci da sallah ai ba ana kuma ci da goge da disco da wata tsaya ne duk da bandiri kuma da dalilin zuwa ana kuma ci ba biyar ba dalili da fi duk wuri sau na baya suna da yana kuma ci da suna kuma kadan
wallahi waɗansu da la'ilu da injiniya na rasa na kabari kuma babu lada kowa ce a tun da ba ko yi yake da suna annabi ba. Daidai duk wannan ba shi ne dalili ba bisa ga cewa mutum idan zai tahajjudi a masallaci to koda za a sa speaker ita sa speaker din suna da amfani saboda ma mu in yana jin karatun ya fi samun karsashi ko na yadda zai ji daɗin daɗewa cikin sallah ɗin da nishaɗi. To sai a buɗe gurgurdan yadda za a ji yadda mamu ba za a buɗe ba gaba ɗaya don kar a shiga hakkin waɗanda su kuma ba lokacin za su yi ba ko sun riga sun yi yanzu za su yi barci ko sai nan gaba za su yi sai a buɗe daidai yadda mamu za su ta yadda ba a kautar da maslahar farkar da mamu ba ba a kautar da maslahar rashin musgunawa wani ba to sai a yi komai sai ya dace da sunna kenan. Amma ko mutum ya yi inkara abu wani wajen ba zai iya mabu sai ya yi inkari ya ce babu dan kawai shi na gode ba zai iya ba. Wani kuma ya duba ya ga cewa ai tahajjudun nan da ake a masallatai hafizai ne suke shi ko ba hafizi ba ne ba dai ne wa hafizai hasara sai ce babu shi bid'a ne kar a yi ha kawai ba dan kowa ba dan shi hafizi ba hafizi ba ne ba. In ba za ka iya ba ka kyale mutane su yi mana dan ba za ka iya ba shi kenan kuma sai ya zama haramu sai abin da za ka iya shi ne zai zama sunna ya zama shirme kenan. Allah ya sani mu. Malaka al-hadith wato mai kawo hadisin zuwa ƙarshe ya kawo mahallin shahid cikin hadisi wannan hadisi Imam Muslim da Imam An-Nasa'i suka rawaito wa qara'a laylatan wa huwa waji'un as-sab'a siwan wa qara'a laylatan a wani dare annabi ya yi karatu cikin qiyamul layli wa huwa waji'un al-hali ma ba da lafiya al-waji'u al-marid al-hali ba da lafiya duk da haka yi karance as-sab'a siwan turorin nan guda bakwai masu tsawo yi kiyamun lilidin suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul al'an'am suratul a'raf ba ki da muke nan to ta bakwai ɗin ce malamai suka yi sabani wadanda sukan kawo suratul tauba cewa ita ce ta bakwai wadanda sukan kawo suratul yunus cewa ita ce ta bakwai wadansu kuma sai suka ce a'a da al'anfal da at-tauba in an hada su ne na bakwai ɗin saboda kasancewar ba basmala tsakanin amfan da mai da tauba sai suke mai da su kamar sura daya amma dai maganar da ta fi yawo a bakunan malamai suratul tauba ita ce ta bakwai sai magana ta biyu cewa suratul yunus ita ce ta bakwai to yanzu idan ka dauki al-baqara har zuwa al-a'raf ka hada da suratul tauba ka ga izu 22 izu daidai har nawa asirin annabi ya kiya mun dai a cikin rukuni 11 kuma gashi ba da lafiya wa huwa waji'un izu 20 a dare sallallahu alaihi wasallam duk wannan wato kafi shi dan ya kara karfafa alaka tsakanin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa babban abinda mutum zai yi nemi kusanci zuwa ga Allah shine aikata abinda Allah zai yi so farko wajibi kada ka damu da nafulfuli alhalin ba ka gyara wajibi ba idan ka gyara wajibi to kuma sai ka nace da nafulfuli ka zanto mai yawan da'a tsakaninka da ubangijinka idan ya zanto annabi na yin haka wanda ba annabi ba ka ga mun baje aula kenan saboda haka alamar wato mutum na gari kenan ko don lokaci kyautata alaka tsakanin su da ubangiji ta hanyar ayyukan da'a irin watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajibta ko wanda annabi ya sunnantar sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli surati fi kulli rak'atin bi suratin minha a wani lokaci a kowace raka'a sai ya karanta daya daga cikin as-sab'u siwa raka'ar farko fatiha da suratul baqara raka'a ta biyu fatiha da ayatul kursi raka'a ta uku yatafaka sallallahu alaihi wasallam wa ma ulima annahu qara'a al-qur'ana kullahu fi laylatin qabl ba a tabar wato cewa annabi ya karanta qur'ani a dare ba gaba daya ba tabar wato haka ba san san bal innahu lam yarda zalika li abdillah ibn amr radiyallahu anhu annabi bai yarda da hakan ba ga abdullah ibn amr ibn al-as hina qala la yayin da annabi yake da shi ittara al-qur'ana fi kulli shahrin in kana so ka san ko mai muzakara na qur'ani ka karanta Qur'ani a kowane wata, idan to kowane wata kai sauka daya. Wannan ba wai sai in kai hafizi ba ne ba, ba za ka iya dubawa ba, za ka iya dubawa. Kuma za ka iya sinkafir na Sheikh Khalid Mahmud al-Sustani, ko na Zaiti, ko na wani ne daga cikin manyan malaman da kai tudu, kake fahimtar karatunsu, kana sa kafir ɗin kuma kana bi, ka buɗe Qur'aninka. Idan ka ɗauki kafir ɗaya mai izo biyu, ko ɗin ka sa da tafi bayan sallar asubahi kana bi, ka ga ka karanta izo nawa? Biyu. Gobe zai ka sa kafir ɗin da ke bi masa, biyu ka sa haka, za ka sa haka. Wannan ma in ma ba ka iya da kanka kenan. In ko za ka iya da kanka, ka ga sai ka karanta kana gani. In ma haddasi ne kuma ka karanta kuma a haddasi. In ma haddasi ne ka ga dama za ka duba, to ladan kallon bakajen Qur'anin daban kuma ladan karatun Qur'anin daban. Da haka wanda ya karanta yana gani yana da ƙarin lada kan wanda ya karanta a haddasi kaɗai. To kuma idan mutum zai kasance ya sa wannan a cikin sallar sa ta dare, kullum ke kudu biyu, to ko mai ka manta kenan? Wacin tsiran mata mai na manta a ce kullum da ya fara yana ko kullum ka karanta kizo biyu a cikin salatin lailatinka. Yau ka tashi sai ka karanta kizo biyu, gobe ka karanta kizo biyu, duk wata ka sauka ka haɗa tsakanin muzakara na Alƙur'ani ga kuma ƙiyamul layli, za a rubuta ka cikin wannan zaiyi bituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, za a rubuta ka cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, za ka shiga karkashin tatajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. In kana yin wannan a karshen dare karfe 3:30 ko karfe 4, sai a sa ka cikin wabil ashaibum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Duk ga ayyukan falala na in ka bi Qur'ani ka bi hadisi, ba kawai a baka wani tarbiyya ba da ladane da alamu ba adadi, kai tabbata waɗansu lafazan kai da baka san su ba daga Allah ba, ba daga annabi ba, ba daga Abubakar Siddiq ba, ba daga Umar ko Usman ko Ali ba, ba daga Maliku ba, ba daga Shafi'i ba, ba daga Ahmad ba. Annabi ya ce da shi ikra al-Qur'ana fi kulli shahr, wannan yana da kyau mutum ya sawa kansa lokaci. Yanzu in za ka karanta izu biyu, duk nauyin bakinka cikin dai wato awa ɗaya za ka iya karanta izu, in kana da gogari zai faka. Idan ka jaraba wanda Allah bai wa sauran baki kuma zai iya karatu din da tajwidi da komai, kana gunna kana menene, duk cikin awa ɗaya za ka karanta izu biyar. Na jaraba wannan na gari, duk awa ɗaya ka karanta izu biyar ko izu biyu, duk awa ɗaya. To idan kuwa cikin sallah ne, kaga wato za ka iya karanta izu biyu kenan. Ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu za ka iya karanta izu biyu cikin sallah ba tare da ka wahalar da kanka ba tare da tsawon da ya tsawo da yawa ba. To kaga duk wata a ce ka soke Qur'ani, wannan ba ƙaramin sallah ba ce. Musamman kuma yanzu za ka rinka karantawa a ɗakinka, sai ka ga kana tsarawa ɗakinka ko gidanka ɗin albarka. Musamman yanzu za ka karanta a rumfarka ta kasuwa kuma sai ka rinka jawowa wajen albarka, ko a ofis ɗinka sai ka sawowa wajen albarka. Sai kasance ka nesantar da shaitanu daga wajen ya fi zulkinsu waljinni. Kana sai ya ce kuntu inni ajidu kuwa, Abdullahi bin Awr bin al-As ya ce kai ni kan ina da himma sama da haka, a ce kawai a wajen soke Qur'ani ina da himma da karsashi sama da haka. Kana sai annabi ya ce faqara'ahu fi 20 layla, to cikin dukan kwana 20 ka karanta Qur'ani. Kala kuntu inni ajidu kuwa, yace ina da karfi sama da haka. Kala faqara'ahu fi 7 wala tazid ala zalika, annabi ce da shi karanta Qur'ani cikin kowane mako daya, kada ka kara akan haka. Karatu na nutsuwa kenan cikin mako daya ka karanta Qur'ani, kada ka kara akan haka. Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 5, sannan daga baya annabi ba shi rangume ce kai in ka dawo ma ka yi soke Qur'ani cikin kowane kwana 5. Thumma rakhasa lahu, wannan ko Imam An-Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito, wa sahaha. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 3, sannan annabi ya baki rangwame ya ce a in ma ka da matakin kowane kwana uku ka iya sauke Qur'ani shi ne don gashi iya cikin dare ya yi zuwa canzu gobe a sake zuwa canzu ba a sake zama ko wani kuri duk mutumin da yake hatsarin Qur'ani shi ta zai jarraba wannan zai ga ya samu ake zuba karin Qur'ani mai sauki
sai ban sa gare ka ya annabin Allah laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aytuka sallaita nahwaha a wannan daren kai wata sallah da ban taba ganin kai irin ta kaga wannan yanzu annabi yayi abin ne nadir ne wuce ya ta ganin kiyamul lailin sa amma dai wannan sallah da dai gaba sai bai taba gani ba fa qala sai annabi ya ce bi ajal yace na'am haka ne lalle kan yau na sallar da kai ba ta taba ganin nayi ta ba sai ce innaha salatu raghabin wa rahabin yace sallah ce ta kunshi ar-raghabu kwadayin aljanna wa ar-rahabu cikin tsoron wuta wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla salata khisal na roki ubangiji na al-amra uku fa bani sunatayni wa manani wahidatan ya bani biyu ya hana ni daya sa'altu rabbi an la yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana na roki ubangijin mu kar ya halaka mu da irin abin da ya halakar da al'ummomin da suka gabace mu kar a halaka mu da irin azabar adawa ko samudawa ko ta mutanen annabi rudu azabar kofe kowa ya mutu na roki Allah wannan wa fi labin a wannan lokaci Allah ya hulika ummati bi sana kar ya halaka da al'ummata da fari fa faniha sai Allah ya bani wannan din wa ta'allu rabbi azza wa jalla an la yuzhira alaina aduwan min ghayrina na roki Allah kar ya taimaki abokinin adawar mu wanda baya cikin mu ya dora shi akan mu ya gallaza mana fa faniha Allah ya bani wannan har a tashi kiyama kafirai ba za su taba murkushe musulunci ba gaba daya sai dai sa iya samun wadansu musulmi a Najeriya masu rauni a yi musu lilis musulman Pakistan kuma ko wani Afghanistan masu jihadi su kuma su turmi da hancin kafirci a kasa inda suna jihadi wannan da ba su jihadi kuma a wulakanta su ko sai yawa an taba fadewa su wulakanta mu ko katabawa yan zangon katabu su wulakanta mu ko ruwaye su wulakanta mu tare da cewa inda za mu tafi mu je mu kamo su sai mun musu kamun kaji musulmin Kano in aka hada adadin su kawai da adadin dukkan basaye inda yake a duniya ko ba katafi za su je kama su daidai kamun kaji ba kowa bane su amma saboda raunin mu saboda ba komai din mu ba sai muka kyale sai su wulakanta mu su wulakanta da yango mu waye zango ka tafi karfin musulmi su zauna yau kuma tafi abu da tafi karfin musulmi su zauna yau ko an yi gidajen can musulmi su zauna sai arna su zo su ce za su yi yankan ku sai kowa ya tafi sa kuma shikenan duk ana nan kowa an yi tulu abinda ake fama kowa motar yayi gidan yayi shaddar yayi komai na yayi sai lula ta yayi kowai shi ne abinda kowa ya sa a gaba ba wanda ya mayar da addini a matsayin ita ce ajandarsa ta farko duk wanda kaga zai musulunci to ya rasa me zai yi to zai ce ba za a yi musulunci lokacin da yake aikin dan sanda ko aikin soja ko yake kwangila ko yake aikin gwamnati shekara 20-25 zai yana aiki lokacin da duka kawo masa addini zai ce wallahi ba ya da lokaci in an gayyace shi mitin a masallacin unguwarsu kusa da gidansu ba ya da lokaci makarantar islamiyyar unguwarsu ba ya da lokaci kowa ba ya da lokaci sai ya yi shekara 30 an tsotse shi a aikin soja an tsotse shi a dan sanda an tsotse shi a aikin gwamnati komai ya kare an masa ritaya sai ya fashe daga ratifi kuma sai ya dawo gida wa lokacin kuma zai rinka neman masallaci yana zama a tsawon gaba wai kawai yaudare mu dan in ya mutu mu taru mu yi masa sallah sai in mutum ya rasa komai zai so kuma sai ya addini addini baya cikin ajandarsa kwata-kwata sai lokacin da ya rasa me zai yi a rayuwa sai ya ce zai addini to wannan shine abin da mutanen mu suke ko yake wanda da yawa daga cikin mutanen mu suke dai dai ku ne wanda zaka samu wai yana soja ya damu da addini yana babban dan sanda ya damu da addini yau shi ne babban dan sanda na rasu da addini ko yana babban soja na rasu da addini shi wai tunda ba soja ne ya gani yake ba kamar sauran mutane bane bane shi in yana magana ba karkai musu yayi soja yana magana kai kana magana kamar mutum da mutum haka wai soja zai ce ma wai kamar mutum da mutum haka wata ya saka shi wai ya ina magana kina magana kamar mutum da mutum a ji wata tsiya wai ya zama wani abu daban kawai don ya zama soja to wannan abin da yasa ke da annabi da ya roƙon a halakar da mu gaba ɗaya kafiran duniya su taru su karfin musulman duniya gaba ɗaya lokaci guda ba zai yi ba, ko da an fi karfin waɗansu a wani ɓangaren za ka samu waɗansu suna da ƙarfi a wani ɓangaren. Yanzu musulman Afganistan suna da ƙarfi, sun kori Rasha kowa ya gani a idan duniya, sun kori waye kowa ya gani a idan duniya, duk wannan kaga suna da ƙarfi kenan. Haka musulman da ke Philippines duk irin gwagwarmayar da ake tun lokacin shugaba Marcos zuwa yau ana gwagwarmaya har yanzu an kasa gamawa da suna da jihadin mutu, sun fi ƙarfin a ce za a karɓa sun fi ƙarfin haka ai ta bugawa dai suna nan a rike da musulunci wanda suke da rauni kuma shikenan ga mu nan da yawa amma kuma ya zama yawan su ya kenan babu shakka. Annabi ya roki abu guda biyu, na farko kada a halaka mu irin halakarwar da aka yi wa al'ummatai da suka gabata, na farko kenan ko, na biyu kuma kada abokanan adawa su ci nasara akan mu mu duka, wanda shine sharhin sa ya gabata, wannan duk Allah ya baiwa annabi. Wa da'altu rabbi an la yulbisana shi'a, na roki ubangijin mu addu'a ta uku kar ya garwaya mu mu zanto kungiyoyi daban-daban masu gaba da juna, masu fada da juna ko kafir da juna, fa mana'ani ha, sai Allah ya hana ni wannan, yace wannan kan ba za a baka ba, wannan dai ba za a bayar ba. To kaga wannan shi ne abin da ake, kuma annabi ya faɗa yake cewa duk yadda kafirai za su yi ba za su nasara ba kanku, amma ko nake ji musu tsoron ko ku jawo a ci nasara a kanku. Yace idza waqa'a sajdi ummati falan yurfa ila yawmil qiyama, in dai takobi ta fara aiki cikin al'umma ta, to ko ba za ta daina ba har kiyama ta tsaya. Kaga lokacin annabi musu lokacin ya fara ya kan junan su, lokacin Abubakar ma ba a fara ya kan juna ba ko har sai wani lokaci, sai lokacin da aka kari da aka kashe Umar bin Khattab, dama annabi ya ce shine kofar fitina a cikin hadisin Huzaifa, cewa lalle akwai fitina tana zuwa za ta shafi musulmai, amma kafin ta akwai wata kofa. Sai yayi tambaya yace wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi? Annabi ce inda za a bude ai ai iya mai ruwa a rufe, karya ta za a yi, tunda ta karye kuma ba za a rufe ba. Yace matukar kofar nan ta karye, to fitina za ta kunno kai cikin musulmai kuma har a ta cikiya ba, to ko karye kofar aka yi. Shi Umar shi ne kofar fitinar wanda ya hana ta tashi, sai aka yayi kabe kabe a yi makon a yi masa juyin mulki a cire shi a sa wani, za a ga cewa a kashe shi a huta, kaga an karye kofar kenan. Tun da aka shi kofe sai fitina ta zo, sai fitina ta zo cikin al'ummar musu. To wannan kuma annabi ce ba za ta fi ba har kiyama ta tsaya, ba wata rana da za ka iya samun kake musulmai sun haɗa kansu gaba ɗaya, sai dai kai wajibinka ne ka lura idan musulmai sun yi saɓani. Duk in an yi saɓani annabi ya ba da ma'auni, ya ce za ka su kashi 73, kuma ya ce ɗaya ne ɗan aljanna cikin kasan su wannan. So menene alamar sun zama yan aljanna? Dan kasancewar su akan abinda annabi yake kai shi da sahabbai, to sai ka nemi suwaye wanda suke kan abinda annabi yake kai da sahabbai, sai ka bi su. Duk wanda ya tsaya akan abinda annabi yake kai shi da sahabbai, to shine abokin tafiyarka. Kar ka lura da wa suka fi yawa, wa suka fi kaza, wa suka fi kaza, wane ne yake kan abinda annabi yake kai shi da sahabbai? To duk wanda ya bi wannan ya riga ya huta. Wanda annabi yake kai kuma shi da sahabbai, baka iya takaice shi da sunan kungiya daya, ka bashi adireshi daya, ba suna ko sayan bol za ka kalla ba, magana da aikin mutum. Mutum ya iya sa suna ya ce shi ne ahadu sunna wal jama'a gaba daya, ko ya ce sune jama'atu ansaru sunna, ko ya ce sune jama'atu kaza ko jama'atu kaza, duk suna masu daɗi na sunna, amma aikin da maganganun sai ya saba wa hakikanin sunan da aka faɗa. To kaga wannan ba ruwanka da sunan, kai tanzuru ila al-mazmun la tanzuru ila al-lafita, ka ba wai kawai zaka kalli sayan bondin ba, abinda zaka kalla me ake gudanarwa a aikace da magance shi ne abokin tafiya. Saboda haka ka iya samun kungiyoyi 10 ko 20 ko 30 dukkanin suna dangantuwa zuwa ga sunna, idan ka tsaya ka karanci sunna ka auna ayyukan su, sai ka ga su wanne ne suka dace da sunnan, su waye suka yi karya. Amma ba daga jin sunan kungiya yiwu an tafi, daga jin sunan kungiya yiwu an tafi ba, auna magana da aiki, magana da aiki kuma akan sikelin Qur'ani da hadisi, magana ta riga ta kai. Duk wanda yake kan Qur'ani da hadisi ko yana cikin kungiya ko ba cikin kungiya shine dan uwanka musulmi. Duk wanda ya saba Qur'ani da hadisi ko yana cikin kungiya ko ya ce shine jama'atu ahlul hadisi, to ƙarya yake kenan, ba ya cikin su. An gane ku? Dan alamar kana son sunna shine ka tsaya kan Qur'ani da hadisi. ko baka sa sunanka cikin kungiya ba, in ka shiga cikin kungiya kana Qur'ani da hadisi, kana wajen da baka shiga ba dai Qur'ani da hadisi, me yan manufarka Qur'ani da hadisi ya kafu ta hanyar jagorancin ka, ta hanyar jagorancin wancan, ta hanyar shugabancin wancan, ta hanyar wancan, duk kai bai dame ka ba, Qur'ani da hadisi dai ya shiga ba akan sarkacin jagorancin kowa ya a duniya, kai ba ruwanka. Amma idan ka ce na yadda a yi sunna amma ba dole su wani ne abokanin tafiya banda su wani, ba kama ba shi suna ba kawai baka san abin da kake ba, kawai ba gida ne ne kawai dole kawai baka san me kake ba, ya me kuma sai da suwaye, suwaye suwana kuma ita sunna ce za a auna ta da suwane ko suwane za a auna su da sunna, menene maudun, ma huwa alwazn wa ma huwa almawzun, alwazn dai ita ce sunna kenan, me almawzun kuma shine ni da kai da mu da su, mu ne abun aunawa, menene mai yin awo ita sunna, sai a dauki mu cancanta sai a auna mu da mudun sunna, in mun cancanta mun zama nata, in ba mu cancanta ba mun zama nata ba, wazan din yana nan a matsayin sa na ingantacce, almawzun ne bai cancanta ba, kun fahimta da kyau, wannan al'amura gane su shine abin da zai samu warware matsaloli da dama da suke damin mu a yau. Wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha, annabi yayi kiyamul layl wata rana da wata aya daya yana ta maimaita ta hatta asbaha, har ya wayi gari, wa hiya ita ce fadin Allah ta'ala, in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u, da ita annabi yayi ruku'i da sujada da ita kuma ya bauta ta ma ubangijin sa, yad'u ma'ana yayi addu'a ko ya bauta ta ma ubangijin sa. فلما أصبح كان له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت يا عند أتوا يجري سأبو ذر يجري يا النبي قال له بخش كنا كنا تونا آية با هرك ويجري تركع بها وتسجد بها وتدعو بها ركوع سجدة دا إبادة دكي دا وقد علمك الله القرآن كله الله يا سنك في القرآن قبات يا دم كتقيت أكن آية دايا لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه da ace wani ne cikin mu zai haka da mun yi fushi da shi cewa dan mai mutunci zai karanta aya daya qala sai annabi ce inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati na roki Allah ya bani ceton al'ummata fa ataniha sai Allah ya bani wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a ceton nan za ta tafi dukkan wanda bai shirka da Allah ba gobe kiyama insha Allah inji annabi wato ta hakikan kenan. Wa qala lahu rajul ya rasul Allah inna li jaran yaqumu al-layla wa la yaqra illa qul huwa Allahu ahad, wani mutum yazo wajen annabi ce ina da makwabci na in yi tashi kiyamul layl ba abin da yake karantawa sai qul huwa Allahu, yuraddiduha la yazidu alaiha, yana ta maimaita ta baya karawa akan ta, ka'annahu yuqalliluha, wato shi wannan mai kawo karan yana ganin dan me za ta kai ta qul huwa Allahu kadai, yana ganin tayi kadan. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيء النبي سيدكي والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن نعلم إذا واندرين أي هننسى أي إتقل هو الله ديدتك لثلث القرآن ديبس أقوم القرآن ينزك هكا تنبير أبو ذر ميسى النبي هكا النبي بين بيباش أنسى بسيكي عليك سيفة دامسى أبن ديكي بيانفاني رجم باش أنسى يزر أبو يهالتك sai kawai ya faɗa masa ayi ga abin da na roƙa cikin sallah, bai ce masa ba in kima shine kaza a yayi haka dan ya nuna halat da haka cikin dare in ka sashi kai ta karanta aya daya kai kiyamul layl ita ya halatta, in sura daya kamar da wanda ya karanta qul huwallahu kai kiyamul layl ita ya halatta, abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure ko tuntuban harshe kuma Allah ya yafe mana, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum. Zarri ce wa biha tarka'u wa tasjudu wa tad'u, wadanda suka nuna kamar annabi na karanta ta har cikin ruku'i da sujada kuma yana addu'a da ita, ba haka yake nufi ba, ma'ana yana nufin daina yin sallah da ita, domin ruku'i wani bangare ne na sallah, sujada wani bangare ne na sallah, haka addu'a wani bangare ne na sallah, domin hadisi ya tabbata kamar yadda zamu karanta nan gaba, annabi ce an hana ni in karanta a cikin alqur'ani a cikin wato ruku'i ko sujada, an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujada, da haka malamai suke cewa wannan kenan yana nufin ba wai bihatar ka umana kana yin ruku'i da ita kana karantawa cikin ruku'i, ba haka yake nufi ba, an fahimta ko yana nufin dai tusalli biha, domin ar-ruku'i da as-sujud dukkan su bangarori ne na sallah, haka addu'a bangare ne na sallah. Malai ce wannan yake cewa wadansu sun ce ar-ragabu da ar-rahabu wai
wai siffa ce wadda su waliye ba lalle ne su siffan siffanta da ita ba wajen ibada, su suna bauta Allah dan kauna ne. Haka suke faɗa, wasu suna bauta Allah dan kauna ba wai dan wuta ko dan aljanna ba. Wannan kuma ya saba koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya yi itirafi shi mabiyin Annabi ne, to kenan ibadarsa sai ya gina ta a yadda Annabi ke gina ibada. Wanda kawai kawo samfuri daban ba na Annabi, to ya fice kenan daga karkashin ya sa Annabi ya zama shugaba gare shi, ya fice daga karkashin shugabancin Annabi kenan, ya yi tawaye kenan. An fahimta ko? Su suna cewa suna bauta Allah ba don wuta ba ko don aljanna, to wannan kuma kuskure ne. Lalle ne mutum ya bauta Allah don jin tsoron azaba, don kuma kwaɗayin samun aljanna. Dan ka kwaɗaitu da aljanna ta Ubangiji, ka tsoraci wutarsa, wannan ba shi ke nuna ba kai ibada, wannan shi ne ma ainul ibada. Domin yaddarka da cewa kana son aljanna, kana jin tsoron wuta, yaddarka ne da cewa ashe kai bawa ne kuma gajiyayye kuma fakiri. Amma idan ka ce ba ruwanka da wato ainihin aljanna kuma ba ka jin tsoron wuta, ya nuna yadda Allah ke ganiyu, kai ma ka zama ganiyu kenan, ganiyun anil janna kenan, ya zama shirme kuma kenan, abinda kai ya zama to wato akwai ilhadi a ciki. Saboda haka da dama daga cikin nazariyat na tasawuf akwai ilhadi a ciki, wato yin fito na fito da Allah. Duk inda bayan Allah suke na kwarai, suna gina ibadarsu ne akan suna jin tsoron Allah, suna kuma kwaɗayin rahamarsa. A duk inda aka sa ibada sai an sa wannan a ciki. To amma da zarar mutum ya ce ba ruwansa da wuta ko ba ruwansa da aljanna, to wannan ya buɗe kansa kofar halaka kenan. Allah tsare mu. Wai bai bambanci tsakanin sallar tahajjud da kiyamul layl, duk abu ɗaya ne, ko ka ce kiyamul layl ko ka ce tahajjud, duk abu ɗaya ne, duk sunaye ne na dinin sallar da Annabi ke yi da dare. Sai dai galibi waɗannan ana keɓance kiyamul layl da suna, ana keɓance tahajjud da sunan tahajjud, saboda an fi son ita sallar da ran idan za a yi ta mutum ya yi barci kafin ya yi, wato mutum ya yi barci da wuri kamar tun karfe 9:30 ko 10 ya ni suke ɗauki a mana. Tun karfe 9:30 ko 10 idan ya so, idan ya tashi wajen karfe 3 ko 3:30 ko 4 to sai ya yi ta. Shi yasa ake kiranta tahajjud, wato ka fara yin bacci ka farka sannan kai sallah din. To wannan yin ta a wannan lokacin ya fi falala kuma ya fi dacewa, kamar yadda dalilai suka nuna. Amma in ba haka ba, da kiyamul layl da tahajjud to abu ɗaya ne. Wannan yake cewa mutum zai iya duba Al-Qur'ani a cikin sallar dare, ya duba Qur'ani ya karanta, ya halatta mutum zai iya duba ya karanta. Akwai asar na Aisha da ke nuna haka, ta umarci bawanta ya rinka duba Qur'ani, yana mata limanci. Wannan yake cewa wanda ya kashe kansa a iya kiran shi da suna kafiri sannan a iya miki sallah. Wanda ya kashe kansa ya aikata kaba'ira ne cikin kaba'ir, amma baka ce masa kafiri, ba kafiri bane. Sallah kuma ya halatta a yi masa sallah, sai dai abinda aka ce wajen yi masa sallah a nemi mutane da suke ba waɗanda salihancin su ya bayyana ba, kada chief imam na gari ko waɗansu manyan mutane su zo su yi masa sallah, sai a je a ɗauko ƴan kurkuku masu laifi, ko a je ban fai a buɗe sel a ɗauko ƴan fashi da makami musulmi su turu su yi masa sallah, a gare mutanen banza za su yi masa sallah. Wannan dan ya zanto tsoratarwa ga waninsa da sauransu. Amma wanda ya kashe kansa ba kafiri bane, wannan shine zance wanda yake mafi inganci. Wannan kuma yake cewa naji ka ce karanta dalailu babu lada, gashi kuma akwai salatin annaba ce, gashi Allah ya umarni da aiwa annabi salati, Allah ya umarni da aiwa annabi salati. Yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya ku wanda kuke imani ku yi salati ga annabi tare da taslima. Kuma annabi ce duk wanda ya masa salati sai Allah zai masa 10. Annabi ya kudaitar wajen yi masa salati, sahabbai suka tambaye shi yaya zamu yi maka salati da wace irin siga, annabi ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa ƙarshe. Annabi ya koyi lafazin da za a yi masa salati. To irin wannan lafazin da annabi ya koyar shine idan an yi shi zai gaskato akan mutum cewa ya yi salatin annabi, dan ya yi amfani da salatin da annabin ya koyar da kansa a lokacin rayuwarsa. amma idan ka cakuɗa wani salatin ka daban wanda ba annabi ya koyar ba, to ba a kiran shi da suna salatin annabi. Yanzu ya zama salatin ka kai da kai, ma'ana sigar da kai ka kagota da kanka, ba sigar da annabi ya koyar da al'umma cewa ai masa salati da ita ba. Kun bayyanta da kyau? Da haka wannan shine hakikanin bayani. Abin da ke cikin dalailu, an yi talbisul haqq bil batil, kalmomi wanda ba daga bakin annabi ba da bidoyi da aka cakuɗa da salati. To a irin wannan lokaci sai ka ware salatin ka je ka yi shi kadai, ba sai ka hada da wannan sauran abubuwan da aka cakuɗa ba. In ka cakuɗa wannan, ka saba faɗin Allah da ya ce wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun, kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya. To a cikin dalailu kuma ga bid'a ga sunna, kuma an cakuɗa, to kai dan gado sai ka ware sunnar sai ka yi ita kadai ba tare da ka cakuɗa ta da wannan bid'o'in ba. Wannan shine abin da yake daidai. Yanzu idan ka dauki salatin annabi dake cikin sahih bukhari, Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad, har zuwa karshe kai salatin yadda annabi yayi, shikenan ka riga ka huta. Amma Allahumma salli ala muhammadin fil awwalina, salli ala muhammadin fil akhirina, salli ala muhammadin fi kaza kaza kaza, salli ala muhammadin kaza kaza kaza, Allahumma barik kaza 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 kaza, ka kawo dukkan su abubuwan ka haka. Wa salli ala sayyidina muhammadin adada kaza kaza, wa salli ala sayyidina muhammadin adada kaza kaza, wa salli ala sayyidina muhammadin adada adada adada, ba su adadi kai tai duk wadannan dibbidoyi ne kai, baka da lada ko nasi sun kawo ce, tunda babu inda annabi ya saka ka fita daga cikin koyarwar annabi. Yanzu ka ce kai mai cin gashin kansa ne, inda ka yadda kai mabiyi ne ga annabi, sai ka bi umarnin annabi da yace qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sai ka kawo maqulul qawli din da annabi. Amma sai ka kawo naka na karan kanka, kace da kace qulu Allahumma ya ali, ba wannan zan faɗa ba, ni ga wanda zan faɗa. Kai wa annabi taurin kai ka kawo naka daban. Shi yasa duk wanda yace dalailu na da kyau, matukar ko ya san ba annabi ne koyar ba, amma yasa abin suna mai kyau, to ya tuhumci annabi. Wannan haka Imam Malik ibn Anas zai faɗa, yace man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana ar-risala, yace duk wanda ya kirkiro bid'a kuma yace tana da kyau, to kamar yariya annabi ya ha'inci sakon da aka yi masa. Domin Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, an cika addini. Annabi ya bar duniya bai taba koyar da wani lafazi ba, sai ka zo ka kawo shi kuma sai ka ce yana da kyau. Yanzu ka kawo shi ka ce mummuna shine kai daidai, kuma shine kai ladabi ga annabi, tunda annabi bai taba yinsa ba, amma ka sallama annabi bai taba yi ba, kuma sai ka ce kuma yana da kyau. Yanzu a cikin taskar annabi ta koyar da ababe masu kyau, ya manta da wani abu da bai koyar da shi ba, har sai da ka zo kai da fasaha da zakakuranci irin naka, ka kalato ka nuno mana shi. Yanzu ka tuhumci kwakwalwar annabi da basirarsa na ga wani abu mai kyau, amma har yi shekara 23 yana karantar da addini bai koyar da shi ba sai kai. Shi yasa aka ce ita bid'a laifinta kenan, wato cin gyaran annabi. Annabi ya ce yi kaza, sai ka ce a da dai kaza za a yi Rasulullahi da ya bi, ba wai a baki ka faɗa haka ba, aikin ka ne nuna haka. Annabi ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammad, bai ce sayyidina ba, sai ka ce a abin da ya fi kamata mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ka ƙara kalmar sayyidina da shi babu ita ko a ruwaya dha'ifa. Cin gyaran annabi shine abin da dan bid'a yake, da haka gwaninta shine ban abin da annabi, ba ka kawo abin da annabi bai ba, ka kawo abin da annabi bai ba gwaninta kai ba, kana cin gyaran annabi ne, kana istidraki ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ke cewa wai gaskiya ne sallan nafila a wurin annabi wajibi ce, wacce sallan nafila kake nufi? Sallan nafila dai da malamai suke cewa wajibi ce a haƙƙin annabi ita ce sallan dare, ba kowace nafila ba, ita ce malamai suke cewa a wurinsa shi wajibi ce, a wurin al'umma ko mustahabi. Ita din ma ba wai dukkan malamai ba ne, waɗansu malamai suka faɗi haka, shine dai magana ta mafiya yawa. Wai ke cewa shi baya iya samun dama ya yi sallan dare, ya halatta idan ya tashi, idan ya jana jin barci ya sha naskef ko wani abu da zai dan wartsake din ya yi sallan dare, ba za a bude maka wannan kofar ba. idan kana son ka yi sallan dare abin da ya kamata ka yi sai ka yi barci da wuri. Duk mutumin da ya barci da wuri ya kwanta karfe 9 ko 9:30 to za a ga lokacin da karfe 3 ta yi ya tashi cikin karsakinsa. Ha kuma in ba wannan ba ka rinka yin barcin rana, shi yasa annabi ya ce kilu fa inna shayatin la taqilu, ku rinka hutu da rana don shaidanu ba sa hutun rana. An bayyanta ku? Kailula kenan. Kailula kuma shine hutu da ake yi bayan rana ta bar tsakiya. An gane ko? Wannan hutun ko ka yi barci a ciki ko baka yi barci ba dai sunan shi kailula. Al-istiraha ba'dan tisafin nahar. Hutu bayan rabin rana kenan. Kamar irin lokacin da baya ake bayar da break din nan a je a dawo, to idan ka koma gida sai ka dan yi barci. In break din ka ya kai awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi sai ka yi barci ka huta. To wannan barcin da zaka yi sai sa ka samu ranar lokaci cikin dare da zaka yi kiyamul layli. Ba tare da ka abin nan ba. Shi yasa shi annabi kullun yana yin wannan kailula din. Hutu na bayan azhar. Haka sahabbai suke yi. Sai ka ji suna rawaito lokacin sallan azhar sai ayan mun dawo sallan azhar mun lera tara daidai ne ka zo ka ci gaza har mun je mun yi kailula a gida. Idan an yi sallan azhar sai ka tafi gida sai ka kwanta ka danyi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi, kawai ofis ne ka samu wani waje ka yi awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko kuma minti 40 ko minti 50 ko ka fito break ka samu wani waje ka rabe kai wannan. To wannan sai ba ka ranar lokaci da dare wanda za ka iya kiyamun laifi. An fahimta ku?
Yasa tsarin a ƙasar Saudiya za ka ga da zaran lokacin azhar ya yi to an tashi daga dukkan ofisoshin gwamnati. Har 'yan kasuwa da azhar ta yi kowa ya rufe kantinsa. Daga sallan azhar sai gida cin abinci sai barci. Idan ka fito irin wajen karfe 2:30 karfe 3 sai ga ba motoci akan titi. Kowa yana barci bayan sallan azhar. Sai kiran la'asar kowa farka sannan kuma sai a je waɗanda za su koma ofis masu bankuna sai su ƙara koma kamar karfe 5 na yamma kuma zuwa 9:30 kuma an tashi. Amma tun da karfe 1 an riga an tafi break kenan ba za a dawo ba sai karfe 5. A je a nasu. Eh? Ba magana abinci ya wadata bane ba. Mun fi sa abinci wallahi. Ka ga nan kasar? Wallahi mun fi Saudiya abinci. Duk abincin da ake a Saudiya ai ba can ake noma shi ba. Sai wa ake. Sinadarin arziki mun fi Saudiya ne sabab kusa ba. Amma suna da shugabannin da suke kwatanta adalci. In suka dubi kalmar adalci sa yi daukan kashi 70 cikin 100 su yi su kwatanta 30 su yi zalunci da dushirme. Kai ko 60 su kwatanta 40 su yi zalunci da shirme amma 60 sun kwatanta adalci. To sai a ji dadi. A nan gurin idan aka ɗauki kalmar adalci kuma sai a canja ta sai a kawo zalunci kuma sai a yi wa zaluncin sabuwar ma'ana. 100% zalunci kenan a nan ƙasa. 100% Yanzu rikici ake a jihar Taraba kusan sati 2 ana ta kashe mutane. Ga ƴan sanda ga sojoji gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ba wanda ya komai. Yanzu da ce zanga-zanga muka tashi za mu yi ta ƙin gwamnati. Yanzu an turo mobile police sun kashe mu. Amma ga shi sati 2 ana kashe jama'a yadda ka san kiyashi ake kashewa. A fada a BBC, a fada a Voice of America, a fada a Inane, a fada a Inane, kowa na ji. Wai su mutanen ba ta suke ma yanzu abin da zai baka mamaki ka saurari gidan rediyon BBC ko abin nan duk wanda ake hira da su cikin da suka yi gudun hijira ko jihar Benue ko suka shiga Kamaru ko suka zo Abuja duk wanda ake hira da su abin da suke cewa gwamnatin jiha ko tarayya sun ki taimaka wa masu hijira ba magana wai rabu fadan ake ba. Wanda fadan ya koro su ya za a taimaka musu su ci abinci su zauna su yake magana ba a ruwan kowa da su. To wani irin gwamnatoci wannan nan kamar suna mallakar dabbobi. Saboda haka ba wani maganar cewa wai ba mu da abinci a nan kasar. Ba wani maganar ba mu da abinci ko ministan da tattalin arzikin kasa muna da shi a nan kasar. Amma ba mu da shugabanci ko ba mutane ba jama'a. Amma da wata kasa take da abin da muke da ita ai da yanzu ba cikin wayo kasashe masu tasowa muna cikin kasashe na sama-sama. Can muna cikin ajin masu nauyi. Saboda tsabagen samari ana da su karti ga sunan gurin. Ba su da aikin yi. Sai da dare su rinka bin bera bera ba ƙato wanda zai zama sarkin noma yana bin bera don bai da ciwon kansa. kuma gwamnati ba ta yi masa wani tanadi ba, yadda za a gyara kwakwalwarsa, yadda za a saikin kwakwalwarsa, yadda za a sa ya mori kansa ya mori jama'a, duk babu wannan a cikin tsarin gwamnatocinmu, ko na jiha ko na tarayya ko na karamar hukuma, ba wannan tsari. Kasar noma da muke da ita nan kasar ta isa ta samu noma duk abin da za mu ci. In noman rani ne akwai inda za a yi shi, in noman damuna ne akwai inda za a yi shi. Dabbobi nama, wadataccen nama da muke da shi a nan kasar, shanun da ke kasar Mambila, shanun da ke kasar kaza, shanun da ke kasar da duk gasu nan gurin da yawa, duk irin nau'ikan kasa da aka raba wa duniya kamar an zo an tattara a Najeriya. Idan kana son kurmi tsaba, inda ba abin da za a samu sai kwakwa sai ayaba, ga kitan gurin akwai kurmi tsaba. Idan ka shigo nan irin savana, savana din nan kuma akwai. Idan kana son desert kuma sahara kuma akwai, komai akwai. Inda shinkafa kawai za a yi akwai, inda za a yi gero da dawa da shinkafa, inda za a yi gero da dawa da maiwa da wake da gyada akwai, inda za a yi auduga kuma duk akwai, duk komai akwai. Kuma kudin da za a yi amfani da su a je a sayo na'urori a waje a zo a sarrafa kuma akwai. Mutum ɗaya yana da miliyan 100, mutum ɗaya yana da miliyan 200, mutum ɗaya yana da biliyan shi kadai. Nawa ne mutanen da suke da biliyan, biliyan so nawa? In kana nazari akan kasar nan, yanzu nan gurin kawai idan ka shiga cikin Jigawa State, nan gurin kawai daga kwanar hukuma ka shiga dutse ka je har wajen Kiyawa, idan kai nan gaba kuma ka je har kusa da birnin Kudu, wani wuri ne da Allah ya musu albarka na ɗan dabino. Irin dabinon da in wani mai masana'anta, in wani mai kuɗi zai je ya kashe miliyan 20 ko miliyan 30 ya ɗan kafa wata irin masana'anta, na farko mutanen ƙauye za su samu aikin yi, an huta da 'yan kwanta-kwanta da daddare. Na biyu, dabinon nan za a tsaftace shi a sa shi cikin roba ko a sa shi a cikin gwangwani a rinka ma fitar da shi waje, a tsaftace shi yadda ake kawo mana dabinon Madina mana ci, duk za a yi wa dabinon da ke nan mai kyau. Sannan wurin kuma yana da zuma tatacciya mai kyau a wajen, wadda ita ma za a iya sarrafa ta a sa ta cikin gwangwani ko robobi a fitar da ita waje a yi kasuwanci da ita. Amma yadda ka san dabbobi kawai haka muke, a zube kara zube, ba a iya amfana da komai. Lokacin da Ghana ta samu karin tattalin arzikin kasa, me ya rike ta? Ayaba da wannan plantain din da ake soyawa ana ci da safe, shi ya rike ta. Latif Jakan dai da yayi wani bincike ya kafa wadansu 'yan kwamiti suka binciko masa arzikin ayaba da muke dake, yace Ghana gashi ayaba ce ta rike ta lokacin da ta kare, aka rinka fitar da ayaban a waje ana, a waje ana sayarwa da sayarwar cikin gida. Gaba ɗaya ayabar Ghana bata kai ta jiha guda ɗaya ba, jihar Rivers. Duk ayabar da ake daidai ta Ghana bata kai ta jiha guda ɗaya ba ta Najeriya. Da plantain din da ayabar, idan suka ba amfana da kashi 10 cikin 100 na abin da yake fitowa, haka za ta fado ta nuna ta zama taki, ta fado ta nuna ta lalace, ta fado ta nuna ta lalace duk shekara. Gwamnati ba ta da wani tsarin na 'yan kasuwa su fitar da wannan. Ko doya in za a fitar da ita waje za a samu kudi a nan gaba, ko dankalin Turawa, amma a yi masa tsari. Yadda ka san ma mutane kawai su sun zaɓi mutuwa ne a nan kasar, ɗan Najeriya kawai ya zaɓi ne a mutu. Wato ba ma a san gyaran, duk wanda zai gyaran wato shi ka kul da kanka, sai mun gaba yanka talakawan ba, sai sun gaba yanka. Yanzu wallahi da za a kawo ne ce zai gyara, ya sun za a rinka yi? In zai gyara ta fuskar kasuwanci, 'yan kasuwa sai sun yanka sa da rai, sun binne, sai sun binne sa da rai dan bala'i, ba za a yi gyaran ba, haka za a mutu. Yau kuma duk ana haka wuce a zo a ce wa a zo Abuja a karanta Qur'ani so miliyan da 600, miliyan 1,600, wallahi su sauke Qur'ani so biliyan, Allah ba zai saurare su ba, wallahi billahi so biliyan dai. Bid'a ba kai fada ma sauke Qur'anin, waye ce kaga wannan jahilci ne ma, waye ce dan za in wata bukata ta same ka sai ka sauke Qur'ani za a biya maka? Karanta Qur'ani wallahi kadai, wani yake ya mulalle da tashi kadai sun sai me kuma wato kana 32 kaga wannan sun wulakanta Qur'ani, duk malamin da ya ji ya ci mutuncin Qur'ani wallahi. Suna cikin yistaruna bayatullahi samanan kalila, wallahi duk mutanen wofi ne, suna cikin yistaruna bayatullahi samanan kalila. Mutane ba su san gyara ne, amma wai sai a zo ana cewa wai su kasa abin nan kaza kaza kaza. Yo, Saudiya me take da shi idan an kwatanta da arzikinmu? yanzu kai a tsammanin ka akwai wata kasa za a yi mata sata da ake wa Najeriya yanzu to akwai sauran kasar yanzu a duniya? Ka duba fitun da aka tun daga jamhuriya ta biyu aka fara sata ta fitar hankali da can sai lokacin sai kuma ga wani an yi yar kadan saboda kai bai waye ba ba fara sata ba, amma tun da aka yi zabe na 1978 aka 1979 ne aka fara sata a kasar nan. Har yau muna cikin 1998 shekara nawa kenan? Shekara 19 sata kawai yake kuma kudin bai kare ba. Wace kasa ce a duniya zaka hada mata beraye irin wannan ba su kare ta ba? Wallahi dole ta kare. Sata fa kawai ake yi, local government, gwamnatin jiha, gwamnatin tarayya, kowa daidai tashi. Yanzu maganar local government fa an daina maganar, ko da gina kwalbati ɗaya ko biyu ko ba magana ce ta abin nan ba. Rabonmu ya zo to a zo a yi rabo, kawai shi ne magana. Sata tsaba fa kawai ake yi, gwamnatin jiha haka ba abin da ake gyarawa sai dai a cinye. Wai aka ce za a ware waɗansu katafiloli za a yi gyara a gwamnatin jiha, za a yi gyara katafiloli ga noma ya kusa zuwa katafila 12, idan aka tashi gyaran su ana bukatan naira miliyan katafila a abin nan kai guda 20 ana bukatan naira miliyan 10 za a gyara. To da aka zo wajen naira miliyan 10 a zo gaban director general, to shi me za a kara masa? To a sa masa kaza cikin miliyan 10, a je gaban waye za a sa masa a kara kaza, a je gaban kaza, a je gaban kaza, har zai can na sama wanda shi zai sa jan biro, tunda sauran duk da blue biro suke yi ko shi zai sa jan biro yayi signing. To da aka je kafin a je can gurin ya zama naira miliyan 120. Naira miliyan 120 abinda an yi tuwa-tuwa a miliyan 10 din ba, amma duk wannan da sauransu sai aka ƙara naira miliyan 120. Kaga miliyan 100 ta hauka wanda za a ɗauke ta a banza a wufi, 110 a ɗauke ta a banza a wufi, kuma duk mutane sai da wannan. Yanzu inda Tijan Kano da malaman Kano da sarakunan Kano da almajiran Kano da 'yan kasuwar Kano za su abin nan, yanzu za a kawo gwamna ya musu sata. Nan fa kawo gwamna fa mota su sayan tura, lokacin da aka ba shi gwamna mota su sayan tura fa, amma na kawo shi mai aka fare kafin a ce kwago ya samu ruwa garinsa ruwan sha, ba mu da ruwan sha a Kano, ya ja gina kasaitaccen masauta a garinsa ba mu da shi a Kano, ya ji yayi kaza yayi kaza, kuma aka tattara malaman Kano kuma da sarakunan Kano kuma da masu kudin Kano kuma suka tafi can suka bude wanda aka yi, wanda aka gina da kudin Kano. Tuwaye wannan kuma ta yi ai abin sai dai du'a'i, a ji a karanta Qur'ani, a yi kiyamun laili, a yi tahajjudi, a yi dalailu. Allah ma halimu ne kawai, Allah halimu ne sosai da sosai. To yadda fa rayuwar take kenan, wai kowa sai ta ci da du'a'i, a wani du'a'i sai mun gasu haka din sai waɗansu sun mutu dole wallahi, ba dai mutuwa take jin tsoro ba, wallahi ta mutu.